sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin baba ya ku makeri ne da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba 17 ga watan Maris shekarar 2021 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabuwar babban darantar hukumar kasuwanci ta duniya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta bayyana matan Najeriya a matsayin jajirtattu duk da kalubalolin da suke fuskanta A jamhuriyar Niger kuma lauyoyi da ke kare dan takarar ƴan adawa sun ce kur'un da ya samu ya haura kashi 54 cikin 100 a maimakon kashi 53 da ya yi ikirarin samu a can baya. Bayan haka za ku kuma ji wasu ƴan Najeriya da suka taya jamhuriyar Niger murna na ficewa daga rukunin kasashe mafi talauci a duniya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafi da rahoto na musamman. To amma kafin nan, ga sarfilu da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wanda za a yi so bi ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a fara allurar rigakafin ga yara ƴan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6 zuwa 12. Za a bada allurai ne kwanaki 28 a tsakani don haka masu bincike za su iya lura da illa daga allurar rigakafin da ƙayyade tasirin ta ga kananan yara. Ana gudanar da binciken ne tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa wadda ta taimaka wa Moderna wajen samar da allurar rigakafin. Moderna na gudanar da wani bincike na daban kan kare allurar rigakafin da tasirinta. Tun watan Disamba wanda ya hada da yara 3,000 tsakanin masu shekaru 12 zuwa 18. Ganawa ta farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa. Batun sauyin yanayi wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. A ranar Talata, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana tasirin da cewa za mu haɗa kai da China idan muna da sha'awar yin hakan. Jami'an Amurka sun ce China, wacce ta fi kowace ƙasa fitar da iskar carbon a duniya, dole ne ta ƙara burinta game da rage iskar carbon. Kasar China ce ke fitar da kashi 30 cikin 100 na iska mai gurɓata muhalli a duniya kuma ta bayyana burinta na daƙile iskar kafin shekara ta 2060. Amurka ce ta biyu a duniya tana fitar da kusan kashi 15 cikin 100 na gurɓatacciyar iska a duniya kuma ta ba da sanarwar cimma burin daƙile gurɓatacciyar iskar ya zuwa shekarar 2050. Mahukunta a jihar Georgia ta Amurka sun kame wani mutum da yammacin jiya Talata bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane 8, 6 daga cikin su mata 'yan yankin Asiya ne. Harin na farko ya faru ne a wani ɗakin yi wa mutane tausa a garin Akwof, kimanin kilomita 50 arewa da Atlanta. Mahukunta a wurin sun ce wanda ya harbin ya kashe matan Asiya 2 da wani bature da baturiya sannan kuma ya raunta wani mutum na daban. Kimanin sa'a guda bayan harin, 'yan sanda a Atlanta sun gano wasu matan Asiya guda 3 da suka mutu ga alamun raunin harbin a wurin shakatawar. Daga nan suka sake samun wata mace 'yar Asiya ta mutu sakamakon harbin bindiga a wani wurin shakatawa da ke nesa kaɗan. 'Yan sanda sun ce hotunan bidiyon wuraren 3 sun nuna motar wanda ake zargi ya kai harin a dukkan wuraren, kuma suna da ƙarfin gwiwa cewa mutum ɗaya ne ke da alhakin hare-haren. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ake gani ita ce babbar rundunar da ta haddasa tashin hankali na dogon lokaci a baya kan tsirarin musulmin Rohingya ta kyale jama'ar su dan tsirara a yanzu yayin da take faɗa da masu zanga-zanga. Amma manazarta sun ce ana sa ran gwamnatin mulkin sojan za ta ci gaba da tsohuwar murƙushewa a kan lokaci. Rundunar sojin junta ta kwaci iko a wani juyin mulki na watan Fabrairu daga gwamnatin farar hula kuma ta maida hankali kan dakatar da masu zanga-zanga maimakon ƴan Rohingya marasa rinjaye dake zauna a wani yankin yammacin Myanmar. Kuma ke ci gaba da neman haƙƙin su. A kalla masu zanga-zanga 11 a kashe a ranar kullitin nan da 57 a ƙarshen mako a lokacin da aka zubda jini tun bayan juyin mulkin soja a watan jiya, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a shafin ta yanar gizo. Tatmadu ba za ta canza manufofinta ba game da tsirarin Rohingya ba, in ji Tenan, malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn a Bangkok. Tatmadu yana nufin sojoji a yaren Myanmar kenan. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Leon Austin za su je Koriya ta Kudu a yau Laraba, bayan sun gargaɗi China cewa gwamnatin Biden za ta mayar da martani ga China kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin. Blinken da Austin sun bar Tokyo da safe yau bayan sun yi tattaunawar haɗin gwiwar da takwarorinsu na Japan, da nufin sake tabbatar da ƙawancin yankin Trans-Pacific yayin da China ke nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa mai adawa. A wata sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro, Blinken ya yi magana game da gwamnatin Biden za ta ɗau mataki idan ya zama dole, lokacin da China za ta yi amfani da ƙarfi ta tilasta da zalunci don samun hanyarta.
Ta gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, duk da kalubalen da mata ke fuskanta a Najeriya daga bangarori da dama, sabuwar babbar darantar hukumar kasuwanci ta duniya ta WTO, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ta bayyana mata a kasar a matsayin jajirtattu waɗanda ke kokarin ganin an dama da su a kowane mataki. Kanu ta yi alƙawarin tafiya da matan wajen ganin an taimaka musu su inganta harkokin kasuwancinsu. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim da ta aiko mana.
Kalaman hakan ya fito ne a yayin kammala ziyarar aiki na kwanaki hudu da sabuwar babban daraktar hukumar kasuwanci ta duniya, wato WTO, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ta kawo Najeriya a karon farko tunda ta amshi ragamar shugabanci na hukumar. Cikin ma'aikatan da ta kai ziyara hadda ma'aikatar harkokin mata ta tarayya, inda babban ministan ma'aikatar Dame Pauline Tallen ta karbi bakoncinta tare da wasu jigajigan mata a kasar. Okonjo-Iweala dai ta bayyana cewa za a taimaka wa mata masu kananan sana'o'i a Najeriya wajen ganin sun inganta sana'o'insu don a dama da su a matakin ƙasa da ma kasuwar duniya baki ɗaya.
Nigerian women are so dynamic. The challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level, so that they attain the quality that is required to be able to penetrate regional and international markets. That's one of the things that the WTO can help.
Ta kuma ce ta ɗau duk wasu bayanai da suka kamata daga bakin minister, musamman waɗanda suka jibanci koyar da mata harkokin kasuwanci cikin wani sabon shiri mai taken She for Trade, da kuma hanyoyin bunƙasa shirin da zai tattaro mata da dama.
Nigerian women are so dynamic. The challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level, so that they attain the quality that is required to be able to penetrate regional and international markets. That's one of the things that the WTO.
Makasudin ziyarar babban daraktar ƙasar ta Najeriya dai shine lalubo hanyoyin bunƙasa harkokin kasuwanci da cinikayya da kuma farfado da ayyukan da za su bunƙasa tattalin arzikin ƙasar, lamarin da babban mataimakin shugaban ƙasa ta musamman kan sha'anin harkokin mata a Najeriya da kuma ayyukan da suka shafi ofishin uwar gidan shugaban ƙasar, Hajjiya Hajjusani, tace abin alfahari ne kuma ba shakka babban daraktar ta hukumar ta WTO za ta yi rawan gani wajen cimma hakan.
Ba mu da shakkan haka, mun san mace ce wadda cewa tana da kishin kasanta. So duk abin da zai shafi na duniya gaba daya za ta fara duba cikin gida, kasa me muke nema, me muka yi, me za a yi, wani taimako za a yi. Na san cewa za ta gauta ingiza kasanta gaba don a ci nasara. Saboda haka ba mu da shakka za ta yi haka, kuma yanda ta yi ya nuna cewa muna da yara matasa masu zuwa a baya za su kalle ta su ga cewa ta yi kokari, ta yi abin da ya kamata, kuma su ma su yi koyi da ita don akan gurin cewa a nan gaba za ta samu za su iya zama fiye da wannan matsayin da ita take ciki.
A ƙarshen jawabinta, Onkonjo Owela ta bayyana takaicinta dangane da sace ƴaƴan mata da wasu bata gari ke yi daga makarantu a ƙasar, wanda a cewar ta hakan babban kalubale ne da ka iya zama barazana ga sha'anin neman ilimi da karatun mata a Najeriya. Ta kuma yi kira ga masu aikata wannan muggan laifin da su kyale yara maza da mata da su nemi ilimi.
Hold your peace. Please leave our children alone. Leave our children alone.
Shamsiya Hamza Ibrahim, Murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar kuma yayin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulki a dangane da wanda ya lashe zaben ranar 21 ga watan Fabrairu tsakanin Bazoum Mohamed da Muhammad Usman. Lauyoyi da ke kare ɗan takarar 'yan adawan sun ce akwai alamu masu ƙarfi da ke nuni da yawan ƙuri'u da ya samu a wannan fafatawa sun haura kashi 54 cikin 100 a maimakon kashi 50.3 da ya yi ikirarin samu a can baya. Sai dai magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki sun ce wannan zance ne kawai. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wani taron manema labaran da suka kira lauyoyin da ke kare ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji sun baje wani tilin takardun da ke kunshe da rahotannin ƙarshen zaben da ya gabata da nufin fayyacewa jama'a ayyukan ashen da suka ce an tabka a yankuna da dama, wanda kuma ka iya canza komai na sakamakon wucin garin da ya ayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya nasara. Maitre Larwana Abdurrahman na daga cikin lauyoyin Muhammad Usman.
Kur'a wanda za su rogajewa dangance da bureau de vote wanda aka warce aka je aka cika ba su yi aiki ba 485,171 su ne za su rage daga cikin kur'o'in Bazoum tunda shi ne ya same su can a dajin kiwo inda dawaya aka tara mutum biyar in ba bakin rijiya ba ko mashayarwa. Sannan kuma kur'o'i wanda ba su cika sharuɗan a yi unhwani da su ba na sahunda an yi zaɓe zauren zaɓen da ba nan ne an kai maka raskuna ba su ma 84,000 za su rogajewa cikin ƙuri'u wancan na Bazoum. Sai su tallabo Mama Usman zai zo kenan da kashi 54.7
da yake mai da martani akan wannan sabuwar dambarwa. Jigo a jam'iyyar PNDS tarayya Siraji Isaka na cewa
wannan zabure-zabure da ya adawa suke yi kamar mutuwa ce aka ce ba mutuwa ba halba ba haka demokradiya ta gada. Da da fara baka shi ba da suka huddo sakamakon suka ce kashi 50.30 ne mun musu bai samu shi ai kan ya ce kashi 54 ne to gobe kun shi buka shi sun ce kashi 60 ne ga hankurin ta huddo sakamakon nasu sun ce ma kashi 80 suka samu. Duk wannan bai ya tada mun hankali ko daya wayannan yan adawa an yi zabe an kare ya kamata sun sha kai su yi hakuri haka siyasa ta gada.
To sai dai lauyoyin na ɗan takarar 'yan hamayya na ci gaba da kafewa a kan bakansu game da nasarar da suke hasashen kotu za ta iya baiwa Muhammad Usman bayan nazarin hujjojin da suka zo da su.
In dai za a unhwani da dokokin ƙasa, Cour Constitutionnelle ta yi control na regularite da na sincerite da na transparence kamar yadda doka ta ce, kuma dangance da rantsuwa da suka yi. To in an kai duk kotun duniya da an kazo wanga lissahin haka zai bada dan saboda lissahi bayya ce.
Yankunan jin ta bakin masanan doka akan wannan kikekaka ya citira dukkan waɗanda muka tuntuba sun ce ba za su ce kalaba domin a cewar su magana ce dake gaban kotu. A ƙarshen makon nan ne wa'adin nazarin sakamakon zaben na 21 ga watan Fabrairu ke shudewa, saboda haka nan gaba kadan kotun tsarin mulkin ƙasa za ta fitar da sunan wanda ya galaba a wannan fafatawa. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Har yau dai a jamhuriyar Nijar, 'yan Najeriya da ke zaune ko kuma suke harkokinsu a jamhuriyar Nijar suna ci gaba da taya kasar Nijar murna da ta fita daga rukunin kasashe mafi talauci a duniya. Inda Bankin Duniya a halin yanzu ya ce kasar ta Nijar tana kasancewa cikin kasashe masu tasowa da bunƙasa a fannin tattalin arziki bayan da kasar ta zarcewa kasashe guda 10. Ga dai rahoton Haruna Mamman Bako.
Yan Najeriya da ke shigowa a jamhuriyar Niger ko waɗanda ke zaune a ƙasar ne ke ci gaba da taya takwarorin su na Niger bisa zakuɗawar da ƙasar ta yi daga zamanta ta baya ga dangi zuwa kasancewa ƙasar da ke samun bunƙasa a fannin tattalin arziki da ma ci gaba rayuwar al'ummomin ta.
Sarajo sai daga Lila. To gaskiya alhamdulillah gaskiya gurgudu kasuwanci ya samu ci gaba ya dokaka. Gurgudu gaskiya kuma jama'a Niger kuma akwai zaman lahiya akwai kwanciyar hankali gaskiya kuma dai babu wata matsala. Gurguna sayan Allah ana kasa kuma ana sayi kuma babu wani doni tashi hankali haka kuma mago kasa goma game da tattalin arziki kuma alhamdulillah muna mun sabar da gaskiya.
Yan Najeriya na cewa ai nasarar ta jamhuriyar Niger tamkar kasancewa hankaka ce a gare su wadda Hausawa ke wa kira din mai da abin wani naki domin jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya kasashe ne da al'adance ba su da iyaka.
Bakin gurgudu gaskiya muna sai kasar Niger murna sunana Malam Murtala Najeriya. Gaskiya muna jin dadi game da irin arzikin da Niger ta samu game da irin abubuwan da ka gudana yanzu ga yan kasar gari ga kuma waɗanda ma ba yan kasar ba musamman muwa sabili da gaskiya muna jin dadi game da irin abubuwan da dai ka gudana haka.
Eh mun ji dadi kwarai da Niger Allah sa yau horin ciki da gare mu Niger Allah sa ta ci gaba ta cire mu kasar sai ya da goma.
Mun ji dadi kasar Niger ya da shekara nawa ana cewa yanzu shekara kusan 5 wanga lokacin da ake ciki mun samu ta canza hatta canza a kasa goma ta huru abun nan tana gaba gare su.
Gaskiya muna taya ta farin ciki kuma muna murna da irin arzikin da samu wanda Allah ya bata. Allah ya kara kwadan gwiwa kuma ya kara ci gaba ga samu arzikin Niger da sauran kasashe gaba daya. Abinda muke taya ta murna kenan.
Abin tuni dai shine bankin duniya ce ta hiddo kasafin ta na karshe inda ya nuna irin yanda jamhuriyar ta Niger ta haɓaka wajen tattalin arziki kuma ta wa sauran kasashe goma shau haka ma ta fita daga zama matalauciyar kasa zuwa kasa mai tasowa. Haruna Mamman wani birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da rahoto na musamman.
A halin yanzu dai yan mata da yawa suna talla a sassa da yawa na Najeriya wanda ya yi sanadiyar hana musu zuwa makarantar boko ko ta arabiya. Na tattauna da wasu yan mata masu talla a birnin Ibadan.
Zainab.
To sana'a me kike yi?
Mashin.
Tun me kike da wannan sana'a?
Daga tun bara.
To kamar mashin nan nawa kike saida a yini?
Daga ina saida da mashin da shinkafa da kuli-kuli.
Kina makaranta?
Eh, da ina zuwa makarantar Islamiyya.
To kina zuwa makarantar boko?
A'a.
Kike ganin cewa babu dadi da ki baki zuwa makarantar boko?
Daga aiko arewa mun fana da makarantar Islamiyya muke yi.
Yanzu kina son ki makarantar boko?
Da wani wai ba mu ta wai wata bi mu koma arewa.
To yanzu waye yake miki wannan mashin kina talla?
Ina ta.
To kamar ga yini kina saida na nawa?
Da ina saida na 1,500. Shinkafa ina saida 2,500. Kuliwa ina yin 1,000.
To da dare kike tallako ko da rana?
Kaga da wani mashe da sahe shinkafa da rana. Daga can kuma kuli da yamma.
Wato baki da lokaci kullun kina cikin talla kenan. To yanzu kina jin dadin wannan talla?
Sosai.
To kamar da mi an ka taba sai miki a cikin wannan talla? An taba sai miki kamar tufafi zane da riga?
Eh da ana sai mana kayayyaki.
Mami da me?
Da talkami, da riga, da stage, da sarka, da abu, da yan kunya.
Nazira.
Nazira, me kike talla?
Dawo.
Kin yi suke fara talla dawo?
Bara.
A wani gari ke fara talla dawo?
Nan gari.
To ke taba kai dawo wani gari baya a kiyaye ke taba shiga Ibadan ko Onudun Duku a Roko?
Na zo karan awaki.
Da kuma ina?
Nan ɗaya ne.
Kamar dawo nawa zaki sai da ayini?
Na 2,000.
Kullu?
Eh.
To bayan dawo kina talla wani abu?
A'a.
To kina jin dadin talla kuwa?
Eh.
Ke taba zuwa makarantar boko ko arabiya?
Ina dai zuwa ta arabiya.
To sashi abba abi koko baki so?
Ba sa ni bari.
To maman kina nan?
Eh.
Baban kina nan?
Eh.
Gari suke zaune yanzu?
Eh.
Kuma ba sake makaranta ba?
Eh.
Ke taba gaya musu cewa kina son makaranta?
Eh.
To me sun ka ce miki?
Ba su sa ni ba.
Hawa'u.
Me ya kawo ki wannan gari na Akinyele ko kuma Ibadan?
Tallan miso.
To tallan me kika yi?
Tallan masa.
Da mi kuma?
Tallan masa ɗan ne nake.
To nawa aka sai da masa?
Eh, 350.
To mutane na sai?
Suna sai.
Yau ke sai da nawa?
Na sai da na 500 da na naira 100. Sauran na wazo biya.
Sauran ta wazo biya ya zaki da masan wazo biya ta rage.
Ki zan koyin koma da shi koyin sai shi.
To in baki sai so ba ya zaki da ita.
Zan koma da shi gidi.
Ke kai mawa.
In shi.
Sai? Ah to ta kice masa.
Ta mama ta shi.
To maman ki ba ta bugun ki in kici masa. Gudanar ki taba sanyewa.
Shi kan bani ke anan.
Sai ina.
Gida.
To sai gida maman ki ba ta ci ko min kici masa. Amma da ke taba sin masa da 10 ko 7.
Ba ban taba ci ba.
Gudanar ki taba ci.
Gida uku.
Suna na Sa'ada Umar.
Da me da me kike talla?
Ina tallan
Taliya.
Ina tallan Taliya, ina tallan Dambu.
Ke da kina talla Taliya da Dambu?
A gaskiya na ci ma.
Amma wani lokaci ki doka kina taba wannan talla?
Ai zai tsawon shekara 3 zuwa 4 haka.
To a ina ki fara da tallan Taliya da Dambu?
Gaskiya anan ne.
Anan garin ina?
Nan garin Ibadan.
Kina da niyyar ki tafi wani gari ki talla bayan Ibadan?
Gaskiya ban da niyya, niyya na kawai dai Allah ya bani miji na gari in yi aure.
To wannan talla da yake tana biya miki bukata?
Gaskiya eh za ta biya min bukata duk dun bukata da ta so min. Gaskiya in Allah ya hore ana ban in.
To kamar da me ke taba saye cikin tallar da ke yi?
Fasta ni dariya na saye kula, na saye zanen gado, takalmi na saye tufafi, na saye hijabi. Gaskiya kuma kullum in Allah ya hore kullum nukan akan bani kudi in saye abin da nake so da rai.
Ko kamar kina yan asusu haka hizan ne da ke gama tallar ki aje wani abu?
Eh ina yi.
To nawa nawa kike ajiya safi duk?
Da safe zan iya aje 100, da rana zan iya aje 300.
Kullum?
A'a ba kullum ba. Wata rana dai ina ga sana'ar sake yayi riba to zai iya tara 500 dan rana kuma in naga eh sana'ar nawa yayi riba zai iya tara 300 in aje.
To kina aje su ne domin ki wata bukata da su a gaba?
Eh gaskiya ina aje su ne domin in yi wata bukata da su gaba don saboda za a zo a iya kira ni a wai a tambaye ni a ce mu ina da abu kaza ka gani in ina da shi zai iya taimaka ya cire in bada.
To ko kina da wani sako ga yan mata kamar hawayen ki ko kuma wasu abokanin ki game da talla?
Ina da sako.
Me ne sakonki?
Ni dai kawai dai abinda zan ce ma kawaye na abokai mata kowace ina bukatar kowace Allah ya baka miji na gari sai aure ta huta da wannan tallan da take yi.
Sai ba Adam.
Me kike talla?
Koko.
Wani lokaci kike talla koko?
Da safe da yamma.
To ya batun makaranta ta boko ko ta Arabiya?
Ce na gama ya sastiri na tsaya nan.
Me yasa?
Ba komai.
Makaranta Arabiya fa?
Ita ba ta gaba ba.
To yanzu wannan koko da kike saidawa yana biya miki bukatun ki?
Eh yana biya min bukatu na duk abin da nake so ina yi da tallan kofa.
Kina samun kuɗi a ciki?
Eh ina samu.
Ya taba sayan zane ko riga ko takalmi a ciki?
Eh na taba sai dan duk wata liya ta so ciki na aka yi min.
Sallar da ta gabata sallar yau da sallar karama. Babin da ki a cikin tallan kokoki su?
Eh duk abin ne ciki na yi.
Kamar a yi ne kina saida koko na nawa?
Kamar 4000 haka ko 3500.
Kullum?
Eh.
To idan ki saida yaya kike da kuɗin nan?
Ina kai wa mamata.
Dama koko na mamanki ne?
Eh na ta ne.
Kam me take miki in ki kai mata kuɗin koko?
Sai mi duk abin da nake so.
Kamar mi da mi?
Ka wanda duk abin da so nace mun da ina bukata tana siya mu.
Kina jin daɗi kenan?
Eh ina jin daɗi gaskiya.
To yanzu kamar baki jin zafin cewa baki makarantar boko ko ta Arabiya?
Gaskiya ina ji wallahi.
Da a ce za a saki dauka ki makaranta yanzu ta Arabiya ko ta boko zaki so ki koma?
Wallahi ina so.
Amina.
Sana'a mi kike yi?
Ina shinkafa ina zogala.
Kullun kina yi?
Eh.
Kamar zogala kina saida na nawa?
Na yau da yau ina yin kusan na 4,500.
To shinkafa?
Shinkafa na yau da yau ina yin 4,500.
To ina ke fara saida shinkafa ko zogale?
A Karaga.
To ke taba yin sana'ar shinkafa ko zogale a Arewa?
A nan na fara.
To me yasa baki sana'a ba a can Arewa ki zo nan Ibadan ke kina yi?
To wallahi nan dai Allah ya kaddara shi yasa na yi.
Ko an ki san kina wannan sana'a?
Eh.
Kamar maman ki da baba?
Eh sun sani.
Sun yarda da kike shiga da sana'a?
Eh sun yarda.
To sun saki makaranta boko ko ta Arabiya?
Ina boko amma yanzu ban zuwa. A Madina ma ina zuwa amma malamin mu ya tafi Arewa.
To me yasa yanzu ke jingine boko?
Gaskiya ta yi Arewa da nai ne kwan na da yan wana sun fita sun koma babban makaranta.
To ke me yasa ba za ki shiga ba domin ki ci musu?
To ai ban yi abun gaba aji shi da ba shi yasa.
To yanzu kina son ki koma makaranta?
A to ba zan ce a'a ba.
Saboda me da brother za ki ce eh ko a'a ba?
To ko zai yi makaranta na san sai na koma karama ka hai in je babba.
To ba ki son ki koma karama ne?
To ba zan ce eh ba zan ce a'a.
Ba ki ganin cewa ilimi yana da muhimmanci ga mutum?
Ni ma abun yana ban takaici.
Rashin zuwa makaranta?
Eh kawai ya yi karhi na nan.
Ba ki ganin cewa ta hanyar makaranta kina iki zama likita, kina iki zama lawyer, kina iki zama har direban jirgin sama?
Eh ina son a wannan kuma amma ni ma yana ban haushi ko yaushe in naga yan uwana na wucewa. Abin na bin yin haushi
ga misali ki ga wata mace ta shiga office kina ganin tawa
wallahi kamar ni ta kuma ban samu ba
sunana Alai Allami Hassan magajin garin ake ne
ranka da a matsayin ka na shugaba me kuke yi domin ganin cewa kun dakatar da ko kuma kun hana talla ko kuma kun ba da shawara ga iyayi a game da talla
kamar inda ka faɗa muna bakin kokarin mu akan iyayi daure su dinga kai ƴaƴan su makaranta saboda ilimi yau shine ginshikin rayuwar dan adam saboda haka mace ɗayan ta aka kai ilimi to kamar gaba daya duniya ce ta ilimi gaba daya saboda ilimin ƴa mace yana da muhimmanci kwarai kwarai to iyayen su mata akan su zamu kasance muke samun matsala mace tana ganin in ƴan ta bata dora ƴan ta tallaba tana ganin abin bai daidai ba saboda me saboda wannan kayan daki da ake cewa suke cewa su saya kaza saboda kasa ganin in suka dora ƴan su talla ƴan su kai talla sun bi ganewa amma mun muna nan ba bakin kokarin mu akan lalle mu ga cewa ƴan baya mata suna makaranta
amma wasu mutane da dama suna ganin cewa rashin karfi ko hali ga iyaye ke sa ana sa ƴan mata talla
gaskiya ne shi ma da wannan saboda haka ya kamata gwamnati ta dauki nauyin karantar da ƴaƴa mata
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida da Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
na Carolina Niger Filmon na Safutila ya shirya ya taka wasan tikotokoli da yayin da ake shirin su mazagaye na biyu na Premier League din kasar Ghana dan wasan mai shekaru 22 na dabda kullar jejeniyar shekaru 2 da rabi da club din da ake wa kirarin da Porcupine Warriors da ke ganin dan wasan na a matsayin wadda ya dace ya cike gurbi da kwame ufuku ya bari Safutila ya taba yin wasa karkashin kullan matamakin mai koyar da santikotoko wasa Johnson Smith Hamza Muhammad ya kula yarjejeniyar shekaru 3 da rabi da House of Oak inda zai saki haɗewa da mai gidansa Samuel Bedu kuma ana sa ran House za ta ba da sanarwar haka makon nan kocin din mai shekaru 30 yayi hannun riga da midiyama ne a ranar talata bidda ya bashi damar saki haɗewa da Samuel Bedu a babban birni Accra Hamza ya rataba hannu bisa kan takarda a wata yarjejeniya da House of Oak da zai kai shahar shekara ta 2024 kuma siyasan ciko ta tabbatar da yin babban kamu na dan wasan kasar Brazil Michael Vinicius ogun dan wasan gaba na Fluminense ya dawo kotakone akan wata kwandilar shekara 2 da rabi Vinicius ne dan wasan Brazil na biyu da kotakota kamu bayan Fabio Gama da ya soma takawa kotakoli da hukuma da ita maula a kakan bana Michael Vinicius Silva de Mori ya zama dan wasan Porcupine Warriors da ake gani zai maye gurbin Kwame Opoku wadda likafarsa ta yi gaba ya da ya rungumi yin wasa da US Bolja na kasar Algeria yarjejeniyar sa ce ta biyu bayan isowar Solomon Safutila kwana uku kenan Black Stars din kasar Ghana na ci gaba da shirye-shiryenta wa wasan share fagen shiga gasar cin kofin Africa na kasa da kasa yayin da ta shirya wani wasan zumunci da Legon Cities na Premier League din Ghana Stars dai da Legon Cities da su yi wannan wasa ne a Accra Sports Stadium a ranar Laraba hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta kulla wata yarjejeniyar shekara biyar ta haɗin gwiwa da hukumar kwallon kafar kasar Qatar QFE kawancin ya soma aiki nan take kuma ya haɗi da musanyan fasaha da kuma ƙwararru da baki ɗayan yadda ake manejin harkokin kwallo da nazarce-nazarce da bincike da kuma bayar da agaji a fagen kayan wasanni haka kuma a fagen kimiyyan wasannin motsa jiki da maganin wasanni din wasannin kwallon mata da na matasa sai kuma daukakawa da kuma kasuwanci da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Kage da Radwan Muktar Abbas da labaran wasanni yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice
kamfanin har haka magunguna na kasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a fada allurar rigakafin ga yara ɗan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6 zuwa 12. Ghana wata farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu, yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi, wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa.
To masu sauraro, baki daya abinda ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan Sheikh Abdullahi Mai Kano a garin Fare a kasar Ghana, a jagorancin Halifa Sheikh Ahmed Abu Faidi na rasuwan Sheikh Aliyu Kalamul Faida, wanda aka yi jana'izarsa dazu da rana. To Allah ji ƙansa da sauran magabata. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Guman da ya kai ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniya mu na wannan daren, Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, yake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.